الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مولم الله سبحانه وتعالى هديا لساك ميلو دمو جدان تي في دا راديو نا بون فيري يومنا رانر جمعة ترغ فتانا شعبان هجرة منزو صلى الله عليه وسلم دا مكة مدينة شكرا تدبو دا ريود الاربن دا ليا يي دي دي دا اوكو غفتانا افريل miladiya annabi isa alayhi salam shekara ta 2020 sati da gabata malami mun tattauna kan at-tahwil yau kuma za a gabatar da karatu kan at-taqa'ud
na'am
akramaka Allah bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام ورحمة الله وبركاته
ɗan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta wannan kafa ta yaɗa labarai ta bunferai muna muku gaisuwa ta addinin musulunci muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya bamu iko muka haɗu da ku a wannan wurin domin gabatar da wato darasi wanda mun ka saba gabatarwa a kowane lokaci insha Allah ta'ala durran juma'a daga karfe 9 na safe zuwa karfe 10 muna gabatar da darasi satin da ya gabata mun tattauna akan kalima ta at-tahwil a yau zamu tattauna akan mustalah na at-taqa'ud muna fatan Allah subhanahu wataala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar
amin
Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya
amin
muna fatan Allah subhanahu wataala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wataala ya sanya aljannar firdaus ta kasance makoman mu da ku gaba daya
amin
kafin mu shiga cikin karatu gadangadan zamu yi shimfida akan abubuwa guda biyu na karatun da ya gabata na farko kan abin da ya shafi at-tahwil mun tattauna akan kalma ta at-tahwil a wancan satin mun kawo hadisi na Abdullah ibn Zaid wanda ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai salatul istisqa hawwala rida'ahu to akwai hadisi na Anas shi ma yana cikin sahihul Bukhari bai nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hawwala rida'ahu ba wannan yana daga cikin abin da ke sa wadansu dalibai su ce hadisai sun ci karo da juna amma da dalibin ilimi zai karanci sharhi na hadisi ya karanci asbabu wurudul hadis dan yana daga cikin abubuwan da ake bukata irin su asbabun nuzul da wadansu ke ganin basu da amfani in ka karanta asbabun nuzul in sun inganta sai ka bibi alaƙar su da ayar shin dan su ne ayar ta sauka koko dai malamai sun kawo ne dan saboda wannan wato asar da aka kawo ma'anarsa tana shiga karkashin aya shi wancan hadisi na Abdullah ibn Zaid an yi mizamu ce sallar roƙon ruwa an fita a kamar wajen gari ko a fili shi kuwan ga hadisi na Anas bin Malik ana sallar Juma'a ne kenan kaga babu cin karo da su wanda yake kenan in za a salatul istisqa a cikin masallaci ba sai an yi tahwilur rida ba to wannan ɗaya ne daga cikin nuktar da nake son yi ma ƴan uwa bayani saboda waɗansu suna jin daɗin su ƙaryatar da irin waɗannan abubuwa ba tare da sun yi bincike ba saboda gajartar binciken su Allah subhanahu wataala ya ganar da mu kuma Allah subhanahu wataala ya shiryar da mu akan kalma ta at-tahwil kuma shimfidar mu ta biyu shine cewa akwai abin da ake kira تحويل الأمة إن أنا صنع أبيد الأمة بايا أقول أصوم تكيب وداه أدى أكيد دوكا
نعم
أنقاني كو متاكي نفركو شيني wato at-tajhil a mai da mutane su zaman to jahillai ba su da karatu to da yawa daga cikin mutane suna tsammanin abinda aka karatu shine kaje ka karanta boko ko ka je makaranta kai karatu a'a ilimi shine ka iya gane menene ke da amfani menene bai da amfani sannan ilimi shine ya zan yi in ƙara wani abu saman abin da nake da shi in ƙara fadada shi to yanzu in ana so a maida al'umma baya kamar yanzu kasashen mu muna karatu amma karatun namu baya yake domin yadda ake ba mu karatun ba yadda zamu zama wani abu
din
za a koya muna yare ne kawai
gaskiya
abu na biyu bayan ba za mu gane karatun da kyau ba daukan nauyin karatun namu ba mu iya dauka shi sai mu kawo mu aiki kina lokacin da za mu saba kuma za a yi a kauce muna kaga mataki na farko kenan na biyu mataki na at-tamrid shine ya dada sharshen lafiya wanda shi yasa kake ganin yanzu magunguna sun fita daga asalin mutum ya sha ya samu lafiya shine sun koma matsayin kasuwanci ake yi da dan adam saboda ya zamanto bai rike da komai a hannunsa kullun dukiyar tana wajen masu sayar da magunguna to bayan wannan sai wato at-tafqir shine kamar da mutum talaka shi yasa ake kawo muna system economic wanda ba yadda za a yi mu ci gaba da shi dukiya sai a yi muna za a haddade muna yadda za mu sayan kaya za a haddade muna komai to kaga wannan al'umma ba za ta ci gaba ba sai mataki na karshe shine wato at-tarhib tsoratarwa wanda za a tsoratar da kai ta kafafin yada labarai za a tsoratar da kai da finafinan da ake yi shi yasa kullun al'umma take baya waɗannan tahwil umma ne wato daga halin da take ciki mutum yana halin ilimi a mayar da shi jahili mutum yana halin cikin aminci a sa shi cikin tsoro mutum yana cikin wadata a mayar da shi talaka mutum na da lafiya a mayar da shi marashin lafiya kaga ba yadda za a yi wannan dan adam ya samu daman mafita in ba Allah subhanahu wataala ya samu wannan mafita ba kuma ya bi dokokin Allah yadda Allah ya ce zai samu kariya Allah ya ganar da mu mawdu'in mu na yau shine mawdu'i na at-taqa'ud shine muka ce zamu bayani akan sa sai bayanin da zamu kulle bayani da su ko zamu kai zamu abin nan karasa bayani da su at-taqa'ud kalma ce da ta samu asali daga qa'ada shine ya zauna sai an ka kara alif an ka ce taqa'ada domin larabci akwai harufa da suka ce da su ne ake kara ba kalma sa al-tumuniha da sinun da alhamza da lamun da mimun da wawun da nunun da ya'un da ta'un da wawun da ha'un su ne ake karawa da alif baki to ta qa'ada shine ma'ana qa'ada shine ya zauna ya qa'udu yana zaunawa to larabawa suke cewa akwai bambanci tsakanin qa'ada da jalasa duk da yake da yawa daga cikin dalibai suna ganin da qa'ada da jalasa duka ma'anar su daya suka ce in an ka ce ijlis mutumin da yake kwance sai a ce mai ijlis amma mutumin da yake tsaye sai a ce mai uqud amma da yawan mutane sai ko tsaye kake sai maka ijlis kaga musan bambancin hakikanin tsakanin waɗannan kalmomin guda biyu ba to at-taqa'ud kalma ce wadda tana nufin zaunawa amma yanzu a mustalah na zamani suna nufin da ita shine sinnu tawaqquf 'anil 'amal ko ko marhala yatawaqqafu al-insanu 'anil 'amali fiha halin da mutum zai kai ya daina yin aiki shine suke kira retreat ko kuma retire da yaren English kenan kamar mutumin da ya zauna ne bai nan ga yan aiki to anan akwai abubuwa guda biyu abu na farko sai mun gane bambanci tsakanin taqa'ud da ta'aqud shi taqa'ud daga qa'ada ne ta'aqud kuma daga aqada ne shine kullawa to shi ta'aqud shine abin da suke ce ma kontra an gane ko kontra wanda ake kullawa tsakanin gwamnati da masu karantarwa an gane kudin da ke suna kiran waccan ta gine-gine da wani abu al-muqawala kamar zance ne za a tattauna daga qala ne har a zamanto a cin mutudun dafawa to shi at-ta'aqud shine kullawa ana kulla abu wanda yake ana ganin sa da abin da ba a ganin sa ana ga ina fata an fahimce misali wannan kalma tazo a cikin alqur'ani walladhina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum kaga walladhina aqadat aymanukum wanda rantsuwar ku ta kullu kaga rantsuwa abu ne wanda ba a gani duk da yake akwai qira'a walladhina aqadat aymanukum alkufiyun guda hudu cikin qira'a al-ashara wato imamu Hamza da imamu Al-Kisa'i da imamu Khalaf da imamu Asim su suka karanta aqadat aymanukum ba tare da alif ba sauran qura'un sun karanta aqadat aymanukum shi yasa in ka dauki qur'ani wanda aka rubuta da riwaya ta wani zaka ga aqadat akwai alif to kada ka ce wannan qira'a babu ta don in baka santa ba sannan har yanzu wannan kalma ta zo a cikin masalan suratul ma'ida la yu'akhidukum Allahu billahu fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman to anan muna da kusan wato qira'a kusan guda uku ko canji guda uku wato canji na farko da yake cikin wannan kalma shine akwai qira'a walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman akwai kuma qira'a bima aqadtumul ayman kuma akwai qira'a bima aqadtumul ayman imam Hamza da imam Al-Kisa'i da imam Khalaf da imam Shu'ba su suka karanta walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman Imam Ibn Zakwan shi ya karanta walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman sauran qurra Hafs da sauran sun karanta bima aqadtumul ayman to kaga aqada yana nufin kullawa wato aqada yana nufin kullawa da karfi aqada shi ma yana nufin an kara alif duk da yake wasu malamai sun tafi cewa dun ma'anar dai guda ake nufi almuhim rantsuwa kuma tana bambanta da adadin sunayen da ake kira da irin halinta shi yasa wasu malamai suka ce rantsuwar da yadda za a yi ta da sunayen Allah da za a kara da abin da ya kamata haka shike sa sai ta canza to in muka duba dai kullawa shi yasa malamai na aqida suke cewa a cikin alqur'ani babu lafazi na aqida muna mun san aqida amma ba shi a cikin alqur'ani sai dai suke cewa akwai kalimomin da sun kazo suna nufin aqida shine kamar yanzu wannan bima aqattum yana nufin kullawa domin ita aqida asalin ta kullawa ne domin ita aqida asalin ta kamar abu ne wanda aka kulla shi an gane ko kina akwai abin da ake kulla wanda ana gani kamar da mun cewa an daura aure kaga an ce an daura aure ai ba zuwa na aka yi ba aka zo aka samu yaddi aka daura shi abubuwa ne wanda ake yi wanda suke ba a ganin su to wancan kenan ta'aqud ake ci mishi kulluwa daga kote guda biyu hukuma da ita za ku yi alkawari ku kulla wani abu na zancen aiki shi ko wancan kuma wanda ya shafi kulla wani abu a dauko igiya a daura ta da wani abu shi ma wancan kullawa ne amma lafazi na aqida a ce aqida bai taba zuwa ba a cikin wato abin da muke da suna alqur'ani ta hanyar ga ta sunanta aqida wani abu wanda ake ce ma aqida wallahu ta'ala a'lam to bayan wannan sai mu shiga cikin at-taqa'u shine السن الذي يتوقف الانسان عن العمل فيها malamai suke cewa dan adam yana da hali guda uku zai taso yana cikin karfin sa zai taso yana da rauni sannan kuma ya samu karfi sannan kuma daga baya ya koma zuwa ga wani hali shi yasa kake ganin kaka da jika an fi samun fahimtar juna saboda halin rayuwar su da tunanin su da karfin su duka iri ɗaya amma da shi da uba ba a samu abin nan saboda halin na raunin ba ɗaya bane kenan ya bambanta Allah subhanahu wataala a cikin suratul ar-rum yake cewa Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin ثم جعل من بعض ضعف قوة ثم جعل من بعض قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير الله الذي خلقكم من ضعف ومن ضعف حفظ هنا ده حسكوكي قدا بيو أول نقول سبودا أنا قد إتتشي كلمة قدا ده تي سورة ودى بيرويتو تبدأ أبن الإمام عاصم الله الذي خلقكم من ضعف الله شين أهل تشيكم من ضعف ومن ضعف ده ديك أشهر من ضعف كن شيني أتكن أبن قراءة حفص الله الذي خلقكم من ضعف الله سبحانه وتعالى شين يهل تشيكو من ضعف دقروني أنقاليكو دقروني لو كتب العرب أكا فيشينا دقروني بيئي باكنسا أبنتي بيئي تانا كنسا بيئي مكنسا كومي ثم جعل من بعض ضعف قوة سنة الله سبحانه وتعالى سيباين روني قوة كرفي ثم جعل من بعض قوة ضعف وشيبا كما بايش أكا سيوفر هراكما دمي دا أبن دا روني سيزمنتو دا أدب بزيئ يا أيكي با شيئ سارعي وكذاك أنفانو دا إتني لوكة دا قبان كسوكي دا كرفي ما يدوكو إني جمع ينا أيكي كرفي زيكا إن دا بزيئ يا با تو حكا قول واما غالبا ما متاني جكينسو بزيئ يا زمنتو وإرن يديكي با دا كرفي حسلوكة دا سكسوفا أنا mun istisna'at an gane ko kuma zaka istoniya kai shekara 80 amma jikin sa da san sauran kwarin sa haka kwakwalwa zaka iskitana da karfi lokacin da mutum yake da wato abin nan yake da karfin sai yake matashi in an tsufa shi yasa karatun matashi da tsoho ba dai bane galiban ba zaka iske wadansu sun shiga cikin tsufa su kuma sun samu karatu amma abu ne wanda yake can ba arsa shi ba kenan alqur'ani yayi bayanin halin da dan adam yake kasancewa kafin ma ayi tunanin cewa dan adam ba zai iya yin aiki ba alqur'ani yayi bayanin wannan in muka duba a tarihi kasa ta farko da ta fara amfani da wannan tsari na retreat ita ce kasa Almania Jamus kenan ko Germany a 1880 su suka fara kirkiro wannan abin na retreat da yadda za a kula da masu retreat nau'i kala-kala ne na retreat akwai kuma niyoyi da ke bayan su daga ciki za mu duba muna ganin akwai abin da suke ce ma wato at-taqa'ud al-mubakkir na gaugawa wanda kamar misali kasar Swiss da suke ce ma nasma da namsa da kasar da yaren larabci mutum idan ya shekara 57 zai kai karshe wasu kasashe shekara 60 wasu abin da ya kama da haka to kuma akwai at-taqa'ud wanda suke ce ma al-madani na aikin gari ko na aikin gwamnati sannan akwai at-taqa'ud al-ijbari an gane ko retreat wanda yake na dole wanda ake kai dan adam musamman wannan galiban ana samun shi a cikin sojoji an gane ko saboda in ana tsoron soja zai iya wata banna sai a kai shi retreat da gogawa a huta da shi a kai shi gida a aji shi suke kira at-taqa'ud al-ijbari wanda cilantar da shi aka yi to sannan shi taqa'ud kin ba dole bane akwai kishiyoyi gare shi daga cikin kishiyoyinsa akwai al-istiqlal al-istiqala afwan al-istiqala shine mutun yayi ajiye aiki cikin yayi demissioni resigning suna cewa resigning da English shine mutun yayi demissioni ya aje aikin sa an gane ko to sannan daga ciki kuma akwai at-tark mutun ya bar aiki wanda akwai ka'idodi in zan zaka bar aiki in ka bar aiki babu wani dalili wanda kuka kulli alƙullan da su za su yi abin nan da kai sannan bayan shi akwai kishiyar sa da suke kira at-tard shine a kori mutun daga aiki shi ma akwai ka'idodi da an kori mutun daga aiki zaka iske akwai haƙoƙi da ya kamata a biya shi wanda duk waɗannan masu karatun duruwa previous sun san da irin waɗannan ka'idodin almuhimmi dai ko mutun ya kai inda zai bar aikin ko ya kai inda zai kai yayi retreat yayi retire ko ko a kore shi ko ko abin da ya kamata haka ko wanne akwai ka'idodi da aka shimfida to abinda muke son mu yi bayani a kansa game da at-taqa'ud na farko shi wannan taqa'ud kin yana daga cikin abubuwan da suka sa kamar suka cutar da Afirka ta kici gaba ba wai shi karan kanshi sharri bane domin dan adam ya kai inda ba zai yi aiki ba mutum guda sai ya fi mutum goma amma abu na farko da yawa daga cikin waɗanda suka tayi retire suna da kudade da ake biyan su daga wata uku zuwa wata uku kudin da ake cewa kudin pension to amma ba a kula da su ba waɗannan mutane suna da mata suna da ƴaƴa to idan aka juyar da waɗannan kudin mutum biyu ko uku ko hudu ko biyar ko goma suka juyar da waɗannan kudin sun kashe al'umma ne domin wannan mutumin tana yiwa yana dauke da mutum 40 ko 30 karkashin sa to kaga dole kasa ta ci gaba dole kasa ta ci baya afwan an gane ko wanda shine babban mushkilar da Afirka ake fama da ita saboda rashin tausayi da rashin imani mutane da suka yi makasa aiki ko ga wanda suke cewa suka bauta makasa suka yi makasa aiki ba mu ci bauta don ba a bauta ba kuwa sai Allah ko ba haka ba mu yi nisance shi duk mun san abin da shi mai son yake mai fada yake son ya kai gari shi to kaga dole kasa ta koma baya sai ga wani mutum ya kwashe dan dukiyar ya gina gidaje ya sai motoci ya sai matansa ya sai ƴan uwansa ya kashe al'ummar kasa gaba daya an gane ko to kuma yana daga cikin abin da yake maida Afirka baya ta wannan hanyar rashin kula da waɗannan mutanen ta hanyar amfani da kwakwalwar da Allah ya ba su mutumin da ya shekara 40 yana aiki yana da experience de travail ta shekara 40 amma waɗannan mutane sai ka iske ana yin abubuwa amma ba a tambayi shawarorin su wani lokacin ma ba a buƙatar ko dala ba sai an bada kuɗaɗe ba a tara su aji waɗanda suka yi aiki musamman ko wani wanda ya yi retire kai ka zo wurinsa ka tambaye shi yaya ɗabi'a aiki take amma sai kaga saboda dan Afirka yana da girman kai saboda dan Afirka yana da son rai saboda dan Afirka ba aiki yanda mai shi ba sai ga duk an watsar da waɗannan abubuwa ne waɗanda ya kamata a kula da su abu na gaba sai wato canji da ake samu a rayuwa domin in ka dubi taqa'ud waɗansu sun fita sun daina aiki, waɗansu sun zo sun karɓi aiki. Kenan ana samun canji a rayuwa na ayyuka. Wasu sun tafi, wasu sun zo. To kowanne daga cikin waɗannan yana da buƙatar nasihohi. Shi mutumin da zai tafi, in an yi retreat ba shi ne an kai ƙarshen rayuwa ba, ba shi ne ba ka da amfani cikin al'umma ba. Ku ba da shawarorinku, in ba a ɗauka ba ku rubuta ku ajiye littattafai ne, wata rana za a iya samu inda su amfanuwa da su. Daga ciki ka nemi aikin da za ka yi, kaga aikin da'awa na addinin Musulunci ko karantarwa, baka taɓa jin malamin zauri ya yi retreat ba, baka taɓa jin malamin yi da'awa ya yi retreat ba. Ko yanzu a nan da aka fara buɗe kamar makarantu na privé, kaga ana ta ɗauko waɗannan mutane ana ta saka su saboda experience kin da suke da ita. Kenan idan mutum ya yi retreat ba shi ne ya kai ƙarshen amfanin rayuwarsa ba. Sannan misali kuma, a Saudiya wata shekara da naje a 2014-2015 naje a Riyadh babban birnin su, na iske wani masallaci na babban masallaci na Rajihi, wani babban mai kudi wanda ke taimakon addini sosai. Na iske mutanen da suka yi retreat a cikin wannan masallaci su ne suke zama wannan masallacin tun safe daga karfe 10 ko abin da ya kamata haka sai an yi sallar Isha. Waɗannan mutanen ba su da aiki sai karatun Alkur'ani. Shi ne akwai wanda yake cewa cikin kwana uku yake sauke Alkur'ani, kullun sai ya karanta izu 20. Kullun sai ya karanta izu 20. Wannan labari ne wanda bil aini ne ba wai labari ake bani ba. Ka fahimce ni? Kenan dan ka yi retreat ba shi ne baka da amfani ba. In kana da sanayya ko renaissance, kai kokari ka ga wani proje wanda za ka yi, ka ga wani aiki za ka yi na taimakon matasa, ya za ka yi kokolo ka ta amfani matasa, ba shi ne kawai ka zo ka zauna ba. Shi ne muke gudu ga waɗanda suka yi retreat, ko ku sai ka iske mutum ga aikin da ya kamata ya yi ma ƙasa ya amfani ƙasa, sai ya bari sai ya yi retreat sai ya ce ga abin da yake son ayi, ga abin da yake son ayi. Wannan ita ake ce ma sarha jawfa, kamar kowar da ba ta da amfani. Kai da ka zauna shekara 20-30 ba ka yi aiki ba, sannan yanzu galiban ba shawara ka ba za ta yi amfani ba. Ba za mu ce ba ta da amfani ba, ka bayar, amma kai ne ya kamata ka fara. An gane ku? To kuma sai kira ga al'umma, na kira gare su waɗanda suka yi retreat. Kada ka zamanto ka yi aiki ba ka yi amfani ba, kuma ka yadda rayuwarka ƙarshe ba ka koma ka samu aiki na gari ba. Za ka ga mutumin da ya retreat in ya zalli man ko yana kiran sallah, sai ga mutane suna cewa sai yanzu. A ba matsala, tana yawa lokacin da yake lokacin wajen aiki bai zai iya ba ku sallah ba. Yanzu ko ya samu dama, dan haka kuma ko da ma bai yi ba yanzu ya dawo, ai mu abin da muke bukata mutane su shirye ba su lalace ba. Kada kuma mutum ya zamanto ya retreat ya zamanto yanzu ya komo kuma ya ƙara lalata matasa. Sai ka iske yanzu ya buɗe wani club na kiɗin gitar, an gane ko, da wata abu, kaga kai ka ƙara rayuwarka kuma ka komo ka ƙara lalata mana matasa. Wannan kuma ai tambadewa ne da lalacewa daga cikin abubuwan da suke faruwa daga cikin waɗannan abin nan. Dan haka ka zama mai amfani kuma mai amfani musu. Kada kai retreat ka cutar da kanka kuma ka cutar da al'umma. Bayan kuma ka tayi retreat, kaga wannan musiba ce. Ina fata an fahimci. To waɗannan abubuwa ne wanda muke kira ai hattara da su game da mutanen da suka yi retreat, sawa'an su abinda za su kawo al'umma na amfani ko ga kawunan su, ko abinda wato al'umma kamata ta kawo musu na gudunmuwa wanda za ta amfane su, da kuma cutarwa da wani lokaci gare su take amma za ta kai ga iyalan su, ana wasa da dukiyar su, kaga wannan komawar al'umma ne a baya. Allah shiga na tabbata.
Amin.
To a ƙarshe kafin mu shiga cikin bayanan da za mu yi na ƙarshen darasi, tun da wannan shine darasinmu na ƙarshe, shine cewa matasan da za su zo dole su san cewa ma'aikata na farko ba su fahimci addini da kyau ba. Wannan ya samo asali saboda akwai fajjuwa, akwai tazara tsakanin malamai na da da kuma ma'aikata na boko. Da alaƙa tsakanin malami da ma'aikacin gwamnati shine ya masa roƙon Allah ya bashi rubutu ya sha, ya bashi sa'a in nagari ne kan aikinsa, ko ya bashi addu'o'in da zai yi don kariya da makiya, ko waɗanda suke da suna ba da layu da wasu abubuwa ne gashi nan shirka da abubuwan da suka kasancewa, da waɗanda kuma suke ba mu cewa dukkan su da ba su yi musu roƙon Allah. An gane ko? To in mun ce akwai mallan boka waɗanda suke ba waɗansu sa'a saboda su ɗauki dukiyar al'umma su yi musu roƙon Allah, shari'a sai kiyama, wani abubuwa. To kaga da akwai malami bai da alaƙa tsakanin shi da ma'aikacin gwamnati ta nasiha da wa'azi illa kalilan sai in kaɗan. To yanzu kuma matasan sun fahimci addini, kenan kada su yadda irin yadda da ma'aikata sun kazan, ba su da aiki sai shan giya, ba su da aiki sai zinaci-zinaci, ba su da aiki sai tamtam, sai rawa, sai shirya orchestra, sai tambada, sai lalaci, sai zinaci-zinaci, sai kaza-kaza soyayya da 'yan mata da wane ne da wane ne. To yanzu ku ko lokacin ku ya zo, kenan nan da shekara 30 wata al'umma ce wadda ba waccan al'umma ba shi yasa kake gani yanzu shaye-shayen giya ya ja da baya wannan fasikanci ya ja da baya makarantun mu alhamdulillah hijabi de sai de general d'enfant jusqu'à doctorat kada wannan ci gaba ne jami'an tsaro da babu addini amma yanzu kuma sai ka iske inspector de police hafizin alqur'ani akwai canji to wannan muna ganin umurun tubashshiru bil khair abubuwa ne suna bushara da alkhairi kuma wannan abu ne wanda muke fata insha Allah ta'ala za su zuto su yi hattara kada su zo saman aiki su zama to kuma su yi banna wanda zai kasance za ta bada mamaki mu yanzu mun samu wakilan musulunci a ko'ina abu ne wanda kuma muna alfahari da shi kuma muna jin dadi kuma mun san insha Allah za a samu canji kira na kuma ga ma'aikata wanda suka yi retreat da kuma wanda yanzu suke cikin aiki su yi kokari su yi tattalin rayuwarsu domin abin bakin ciki zaka iske ma'aikacin da ya dauki depart ko ko ma'aikaci wanda ya retreat lokacin aiki bai tsaya ya tattalin rayuwarsa ba a ƙarshe kuma sai ya shiga cikin matsala wanda za ta kai shi cikin bala'i ta kai ƴaƴansa cikin bala'i misali ina tuna kissar wani ma'aikaci daga cikin ma'aikata guda biyu da suka dauki depart guda yana aiki ne a ma'aikata wagga ta komi na koso mayir da ya dauki depart shikenan sai ya je bai aikin komai ya dauki kudi ya kai cikin armoire ya aji iyaka ya siyo vest da costume nemo abin nan musa ko mage shina lanka hata shina yawo da ita in lok bai zuwa sai la'asar ta ya dauko mage yana shawarta kamar shabri bandi bai kuma shabri bandi ina yara yana zuwa ke guji ka goma jika 20 yana yawo yana kashi yana abin da ya kadama bai iya kasuwanci ba bai iya tattali ba ana ta masha'a ana ta sharholiya ana ta shagali sai kuɗi suka kare musa dama ya sai mata sarkar zinariya musa da sai kwana biyu sai abinci ba sai ta gudu yanzu sai ya nemi karta a sai a nemi musa kuma musa ta gudu tunda ba ta yarda babu abinci karshe ta gudu kuma karshe sai rikici ya zama hukaci ta babbe ta fufi da ya kankai musa sai ce gata can karshe haka rayuwar shi ta kare kaga wannan hatsari ne kissa ta biyu kuma ina tuna labarin wani duwan wanda ya dauki depart shi ma zamanin kunci ne to lokacin da ya dauki depart aka ba shi miliyoyi wannan lokaci ana ba da kuɗaɗe masu yawa sai aka yi ta masha'a ya manta da cewa da ma'aikacin gwamnati ne yanzu kuma ma'aikaci bane irin rayuwar da yake yi ta shan AC da tabi ya ci gaba da wannan rayuwa karshe kuɗi suka zo suka kare babu AC aka cire AC aka kai kaso aka sai suwa yanzu in ana zahi dole sai ya aika an siyo mai kankara ta 30 ko 40 sai ya samu mushore ya aje saman garinsu ko kankara in ya dau sanyi sai shi a zagaba cikin ciwa babu AC to kaga wannan bala'i yayi yawa dan haka a rika tattale a samu gida da ma'aikacin meri sai ga iski mutun yayi aiki meri yayi ya kare mai da ko gida guda bai da wurin da zai zauna saboda yana tunanin za a tara shi gari zuwa gari kai kokari ko da fili ne ka gine in aikin ka ya kare kuma ka dawo kai tattalin iyalin ka to wannan shine dai nasiha da nake so in yi ga ma'aikata da kuma wannan taqa'ud abu ne wanda musulunci yana son ka ribanci rayuwarka lokacin da kake aiki ka ribanci rayuwarka wato kana matashi ma kana karatu kafin ka zama ma'aikaci ka zama mutum mai addini mai dabi'o'i na gari sannan kuma lokacin da kuma kake cikin aiki ka zama mutum wanda zai bada misali na gari a cikin al'umma bayan ka retreat ba shine ka zan baka da wani amfani cikin al'umma ba a'a kaga yadda zaka yi ka samu wasu project da tsari da yadda zaka gina matasa domin experience kinka da kwakwalwarka ana da bukata kuma ka rike addinin ka ba shine kawai don ka retreat ba kuma ka ci gaba da banna a cikin al'umma wannan waɗansu abubuwa ne waɗanda suna da hatsari to muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya muna mai kyau to da yake yau shine darasin mu tun da duk wata na takwas muna tsaye da karatu sai bayan sallah babba muke tara karatu da muke yi insha Allah ta'ala za mu liki da bayani akan qadiyya guda biyu qadiyya ta farko shine qadiyya na abin da ya shafi da'awa da fatawi da hukunce qadiyya ta biyu qadiyya ce wadda ta game duniya wadda ta shafi coronavirus abin da ya shafi qadiyya ta da'awa shine cewa duk mutumin da yake son ya samu ilimi mai kyau duk mutumin da yake son ya zamanto yana iya bada fatawa gurgurdon hali yayi kokari yayi karatu mai kyau kuma ya samu abinda ake cewa ulumul ala ulumul ala sune ilimi na ka'idodin kowane ilimi ba a shiga cikin ilimi babu ka'idodi yin karatu babu sanin ka'ida to bannan da zaka yi karshen ta tafi amfani da kake son ka isa cikin al'umma kaga tafsiri da yawa daga cikin mutane suna tafsiri amma an ka tambaye shi kaidar tafsiri bai sani ba qawaidut tafsir ka san me yasa malaman tafsiri suka yi sabani menene dalilai menene kaidodi ya za a yi a samu mafita wani irin sabani ne na lafuzza ma'ana guda ce koko sabani ne laki wato ko wuce magana ta ci karo da juna ya za a yi a samu magana mafi inganci da su haka cikin hadisi zaka iske wani lokaci za a samu sabani tsakankanin malaman hadisi ina fata asbab ikhtilaf almuhaddithin na al-ahdal littafi ne mai kyau domin ka san idan aka ce malaman hadisi sun yi sabani ya aka yi suka yi sabani kuma wace magana ce kamata in karba don ka san ma ana iya samun sabani cikin karba hadisi da kuma mayar da hadisi abu na uku sai usulul fiqh ya kamata ka san usulul fiqh ya ce usulul fiqh kaidodi ne na fiqh wane ya ce kaza me yasa yake kaza kuma me yasa aka samu sabani kuma wace magana ce mafi karfi musamman ma shi usulul fiqh ne yana da mazhabobi kusan daban-daban الشيخ أستاذ الدكتور عبد الكريم النملة رحمه الله الجميع ينا نتافي المحدث في علم أصول الفقه المقارن سننكسن أصول المذاهب مذهب بيسونا دك آئلو دي دك أصول دك أداسو ياك ما تكفين تيوانا إنك ديبا أستاذ الدكتور عبد الله بن رحسن التركي ليني بتكين شو قبان ما لما رابطة العالم الإسلامي واندي شو قبان تنتا ينا نتافي أصول مذهب إمام أحمد sannan ustad doktor asadullahi al-zahir ɗin da cikin malaman ma'had na rabitat al-alam al-islami ina littafi usulul madahib ko wace mazhaba ga usulikinta ga ka'idodinta ga yadda aka gina ta to kaga wannan zai taimaka ma dalibi sannan ya kamata ka karanci wato abinda ake cewa al-fiqh al-muqaran fiqh na muqarana misali littafin ibn rushd al-andalusi al-hafid yana littafi bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid zai kawo mazhabobi ya kama dalilansu ya kama yasa suka yi sabani wannan zai taimaka ma dalibi kai zaman to jami'at ko malami lokacin da zai bada fatawa an gane ni ko kuma akwai musamman al-musu' al-fiqhiyya al-kuwaitiyya ta kai kusan mujalladi 100 zaka isa suna kawo mazhabobi da malamai da dalilansu da me yasa suka yi sabani dan wannan zai sa malami bai zaman to wa kulle wuri guda in ya rike cincin zai bada fatawa ko in wani ya saba mishi za a iya samun matsaloli masu yawa fatawa fassakawa da kaffartawa da abin da ya kama da haka abubuwa ga sunan dai sai abin da hali yayi to waɗannan kira ne zuwa ga dalibai da mu gaba daya sannan qadiyya ta sabani kafin in zo cikin qadiyya ta korona da sabani dake cikin ta qadiyya ta sabani abu ne wanda ko ƴan qur'aniyun waɗanda sun ka fahimci alqur'ani da sun san cewa sabani abu ne wanda ba za a iya cewa ba za a samu sabani ba dabi'a ce ta rayuwa tabi'atul bashar wa tabi'atul haya
na'am
me dalili ya kamata mu bada dalilai ana samun sabani ba tsakanin mutum da mutum ba har tsakanin annabawa annabawa idan kuka duba a cikin suratul anbiya Allah yana ba mu labari wata qadiyya da ta faru tsakanin Dawud da Sulaiman Allah ya ce wa Dawud da Sulaiman id yahkumani fil harf id nafashat fihi ghanamul qawm wa kunna li hukmihim shahidin ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين وداود وسليمان داود وسليمان كأنبتشيس إذ يحكمان في الحرف لو كنت نسوك يهكمتي أكا أبن ديشة في الحرف أبن نومة
نعم
أكا يساباني وكنا لحكمهم شاهدين التي منا سليد حكمتي سو ففهمناها سليمان سيبك انتد سليمان fiye da wato kenan annabi Dawud bai fahimci wannan qadiyya ba wannan ba shike nuna annabi Sulaiman ya fi annabi Dawud ba dan malami ka gano kuskuren shi daya to ya samu cikin mas'ala wato 100 ya samu 99 to wannan ba shine abinda zaka tallaba kai ka yi karatu saboda wani da kurakuran malamai ne yake so a san yayi karatu sai Allah ya ce wa kullan ataina hukman wa ilma kulli an bashi hukunci an bashi ilmi kaga yin kuskure ba shike nuna ba annabi Dawud bai da ilmi don Allah ya ce wa atinahu al-hikmata wa fasl al-khitab amma kuma na hukunci bai samu wannan hikima ba sai ai takhsisin ta to anan abinda dake son na ce ga dalibai an samu sabani tsakanin Dawud da Sulaiman amma wannan ba shine yasa ba aka samu matsala dibo annabi Dawud shine jagora yana da mulki bai yi amfani da karfin mulkin sa ba baba ne ko ba haka ba matsayin mahaifi yake bai yi amfani da kasancewa shi shine baba ba
me
yasa zaka abin ga amma ya tsaya ya dubi inda gaskiya take yayi aiki da ita in muka duba sabani tsakankanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabai an same shi lokacin da aka kama mutanen asara na Badr wasu na ganin a kashe su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar sun tafi cewa a sake su Umar ya ce a kashe su saboda yana ganin wannan shi yasa kafirai su ji tsoro su ko wadancan suna ganin a'a za a samu dukiyar da za a yi aiki da ita domin an fanshe su za a ƙara wa musulunci ƙarfi kowa yana kallon wani abu amma aya ta sauka ta yi muwafaqa da ra'ayin Umar ma kana lin nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard me yasa aka saba saboda babu nasi daga wajen ubangiji to me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce me yasa Umar ya saba mishi ba ka gani to wannan yana daga cikin abin da kamata ɗaliban ilimi su gane cewa sabani abu ne wanda ana iya samun shi daga ciki akwai hadisi na Abdullah ibn Umar wanda yana cikin sahihul Bukhari yana cikin sahihul Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabbai la yusalliyanna ahadun illa fi bani quraiza kada wani ya salla in ba wajen bani quraiza ba bayan sun warware alƙawari wasu suka tsaya suka la yusalliyanna ahadun wasu kai zo sallar asar takkama suka ce abinda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake nufi ai gaugawa aje in lokacin sallah ya ga mu sallah wanda suka ce a ko lokacin sallah ya kada a tsaya sai an je can da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo bai ce dukkan su sun yi sabani kun babu wanda ya kuskurantar daga cikin su to kaga sahabbai sun yi sabani amma wannan bai bata soyayya tsakankanin su ba yasa suna mutunta juna suna girmama juna wanda yake sabani ne ba cikin aqida ba ko ba haka ba sai mun bin mutunta sabani na aqida da sabani da kunce-kunce amma yanzu abin mamaki sabani cikin kunce-kunce sai ga dalibai sun shiga hanyoyi waɗanda kilan wani yana da dama haushin wani yana da wata bukata da yake son ya cimma ko yana ganin akwai wanda dama yake son ya taimaka ma tunda wani yana adawa da wani bari ya samu wannan dama wanda zai biyan bukatocinsa to dan haka wannan sabani ne wanda an yi shi kuma me yake da suna kuma wannan bai sa sahabbai suka daina yin addini aiki ba a'a suna haɗe suna ci gaba da yin musulunci aiki saboda musulunci suke kallo to dan haka qadiyya ta khilaf a cikin rayuwa abu ne wanda ana samun shi kuma ba ƙarewa zai yi ba ba yadda za a yi kuma a samu ƙarshen shi don Allah ya ce walau sha'a rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahida wa la yazaluna mukhtalifin an gane ku shi yasa za a samu sabani a cikin aqida waɗansu sun ce Allah ɗaya ne musulmi yahuda sun ce Allah biyu ne wa qalat al-yahud uzair ibn Allah kristoci sun ce Allah uku ne wasu daga cikin su kuma suka yi sabani wajen uku din nan maryam shin tana Allah da isa da Allah babba ko ko dai ruhi mai tsarki da isa da Allah duka dai an yi sabani ina ba ta fahimci wasu sun tafi cewa kuma Allah biyu ne daga isa sai Allah babba da abin da ya kama da haka to inda aka yi sabani wasu ma sun ji sun ce babu Allah to kaga cikin qadiyya ta kasancewar ubangiji da kuma bauta ma ubangiji da kasancewa Allah ɗaya ne kuma ɗaya bane an samu sabani ya za ki ka zo ka ce a duniya ba za a samu sabani ba kaga za a samu sabani shi yasa aka samu sabani cikin launi na mutane da yaren su wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum harshen ku ya bambanta nan ba ana nufin launin sa ba a ana nufin yaren da kuke magana da shi ya bambanta kuma aya ce ta ubangiji kenan dole na dan adam ya yarda cewa sai an samu wani yare wanda ba nashi ba haka Allah ya so dole na sai an samu baki sai an samu fari haka Allah subhanahu wataala ya so ya ga duniya kuma haka Allah ya yi mu mutane ra'ayi daban-daban dole na sai an samu ra'ayin da ba ɗaya ki da naka ba haka hankali sai an samu hankalin wani ya bambanta da naka haka Allah ya so dole haka sai ta kasance to in baka fahimci haka ba sai ka so ka daure mutane sai sun bi irin kai naka ra'ayi ko sun bi taka fatawa ko sun bi taka aqida shi yasa sai mun bambanta tsakanin abubuwa guda biyu an gane ko akwai abin da ake cewa alamiyatud da'watil islamiyya da al'ulama wannan abu ne mai muhimmanci kafin mu je ga qadiyyar mu ta karshe alamiyatud da'watil islamiyya Allah ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashiran wa nadira mun turo ka zuwa ga mutanen duniya gaba daya kaga wannan shike nuna cewa yin tarjumar littafin tarjuma al-Qur'an da tafan musulunci ta samu asali dan wani bai ce tarjuma ai bid'a ce to ai wasu mutane ai ba su fahimci al-Qur'an ba to ya zai ya fassara musu shi sai da tarjuma to shi yasa wannan kuma ya akai ana wa'azi da yarurruka na duniya baka ce bid'a bane sai dan an tarjuma al-Qur'ani da wani hadisi ka cewa bid'a ka fahimce ni qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaykum jami'a Allah ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zuwa ga mutanen duniya gaba daya to amma cewa addinin musulunci addini ne na duniya ba shike nuna dole kowa sai ya musulunta ba
na'am
ya kamata da du'a su fahimci wannan to amma al-aulama wannan mustalaha na mondialization ko globalization amma idan duniya ta tafi akan mazhaba guda wanda turawa suna son a ce duniya ta kuma akan mazhaba guda misali mulkin duniya ya zama to ga hannun ƙasa guda yake an fahimce ni economy mazhaba ta economy al-iqtisad ta zama to guda za a bi a duniya wanda shine turawa su fafutuka a yau tsari na mulki tsari na ra'ayi har da addini ana son a samu duniya addini guda duk a wargazar da addinan a cafuɗa su a hargitsa a nike a tankade a rairaye a fitar da addini guda wanda duniya za ta bi shine wannan muke cewa har abada ba zai taba yiwuwa ba wallahi ba zai taba yiwuwa ba an fahimce ni dole mutane sai an samu suna da ra'ayi daban-daban dole sai an samu hankulan mutane sun bambanta dole saulon mutane ya bambanta ba wanda yake sai kashe bakake a duniya ce kawai farare za su rayuwa a duniya babu shi na ko itilan da yake sai ya kare da yahudawa ga karshen shi ya kasance su da ma ba alkhairi suke aikatawa ba balle mu da ake zalunta ina fata an fahimce ni haka duniya babu wani mai mulki da ake so a ce a'a ga wanda zai jan wasu kasashe da ma suna karkashin sa kawai ya zamanto za su bi shi wallahi ba zai taba yiwuwa ba duniya ta zamanto karkashin wani lokaci guda a ce shi zai ci gaba da mulkarta wallahi ba zai taba yiwuwa ba wannan dole sai mun fahimci wannan kenan ita aulama shirme ce don ba za ta kai labari ba wala yazalu da mukhtalifi da Allah ya ce kenan wanda ka son duniya ta zamanto bisa ga tsari guda wanda ya tabbatar da bai zai yiwuwa ba kuma alamiyatu da'wal islamiyya ba ta nuna cewa dole kowa sai ya musulunta a duniya ba haka ke nufi ba ina fata an fahimci na wai cewa kowa sai musulunta wannan ba zai yi ba dan kowa sai musulunta to ya zai kuma jahannama ina za ta samu na ta rubu tunda ita ma sai ta samu na ta rubu kuma sai ta ce ka tab wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in Allah shi gode sai to waɗannan mustalahat ina son dalibai su fahimce su cikin al'amarin su na da'awa da fatawa domin ita fatawa ka ba mutum fatawa alqada kuma shi ne hukunci akwai bambanci tsakankanin su الفتوى كو الفتيا بل ما نقصد أن تواجم أنت الفتاوى كو الفتاوي كما الدعاوى الدعاوي كو نالبية تباعة تواها كنا أن قالي كو شيني كما متون فتاوى أما ذاك لازم تدشي لأي كيبا القضاء كو شيني حكمتي شي كو حكمتي دولي على ذي جنها أدم شي أصلا ما لدي دي باك فتاوى أما القادي زي مك حكمتي كو كاسو كو بك سوبا كو كايد كو بك ردبا وانا شيني بمبنتي سكانين واتو بمبنتي سكانين المفتي دا القاضي تو dan haka dai wannan naji hankalin dalibai ne saboda mun ga duniya ta shiga juna wajen fatawoyi ana samun sabani musamman wannan qadiyya ta corona da tazo ta rarraba hankulan mutane ta sa waɗansu su hasuna ta kafirtar da malamai suna ta zagin malamai suna ta cin juna abubuwan da tabi'a ce ta rayuwa haka ne al'amuran suke tafiya sabani ana samun shi in muka diba ba idan mutun yayi iya kokarin sa yana da ilimin da zai yi za Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi na Amr ibn al-As wanda yana cikin sahih al-Bukhari da cikin sahih Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idza hakama al-hakim fashtahada thumma asaba falahu ajrani idan mai hukunci ya hukunci ya dace yayi istihadi amma istihadi yana bukatar kana da ilimin da zaka yi kuma ya dace kaga wannan yana da ana iya a samu rashin dacewa falahu ajrani yana da ladabi
gaskiya
wa idza hakama fashtahada thumma akhta falahu ajrun wahid idan yayi hukunci yayi istihadi amma sai kuskure yana da lada daya indai yana da kyakkyawan niyya bai yi da son rai ba in kuma ya kai inda zai yi istihadin shikenan magana ta rike ta kare wannan hadisi ne da cikin sahih al-bukhari yana cikin sahih muslim da wanda yake zo ya diba akwai riwaya ta imam at-tirmidhi wanda abu huraira ya ruwaito ta akwai kuma waɗansu riwayoyi na amr ibn al-as da ba cikin sahih al-bukhari ba cikin sahih muslim suke ba sai dai riwaya ta imam al-bukhari da muslim ita adda thumma amma sauran riwayoyin suna da fa asaba bil fa fa bambanta su dan haka sai dalibi ya fahimci bambancin lafazin hadisi kai ji wani lokaci an canza lafazin da ya sani bai yi bincike bai ce ai babu wancan babu wancan to a ƙarshe zan yi bayani kan qadiyya ta abin da shafi corona virus da ita zamu liki abu na farko shine kan sababin wannan cuta da yawa daga cikin dalibai ya kamata su fahimci cewa in suna bayani cewa turawa su suka kirkira coronavirus bature bai iya halittar coronavirus domin duk wata halitta Allah ya halicce ta qulillahu khaliqu kulli shay amma bature sai iya hada abubuwan da za su bada coronavirus misali jirgin sama bature ya hada shi amma ba shi ya halicci kayan da aka yi wannan abin ba ina ganin haka in muka yi za mu fahimci qadiyyar da kyau wannan cutar shin turawa su suka yada ta da gangan koko ta yadu ne sai zaman to za su biya bukatar su da ita amma dai abinda muka yi imani da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin ibnu umar wanda yana cikin wato imam al-bayhaqi ya kawo shi cewa lam tazhar al-fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fashafihim أوجاع والطاعون إلا فتفهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا لم تكن في أسلافهم الذين مضوا إذا الفشات بيناك بيناتا غاتا متدسون أي كساوة دقوي أما يزنك إنك أنا أنت أفيدي فيديو تيفي إنترنت yanzu har ya kai turai akwai alhalaka aljima'iyya namiji zo yana tarawa da mace a kiwaye su ana kallo ana dauka
subhanallah
to sai Allah ya turo cututtuka daban-daban kenan ko ta hanyar bature ko ba ta hanyar bature ba waɗannan cututtukan ho za su cigaba da bayyana kamar yadda sida ta bayyana HIV dan haka wannan abin da ya kamata mu fahimta shine cewa wannan cututtukan za su bayyana ba wai coronavirus ba a jira ko gobe aka cigaba da sakon Allah coronavirus da ma abin da ba coronavirus ba zai iya so na fata an fahimci amma a aqidar mu ta musulmi hadisi na Abu Hurairah wanda cikin sahihul bukhari yana cikin sunan ibnu majah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma anzalallahu da'an illa anzal ma'ahu shifa Allah bai taba saukar da wata cuta ba sai ya saukar da maganin ta dole wannan kuma abu ne wanda yake wajibi ne ya kamata mu fahimce shi a riwaya ma ta ibnu majah عبد الله بن مسعود منذ الله صلى الله عليه وسلم يشي إلا أنزل معه دواء تو أقول من تيزا كان الشفاء دا الدواء الشفاء شيني وراكا الدواء شيني ماغني كنا واتن تافا إك أرشي واتن تافا إمي تافا إفرق ما أنا دي دا أسام ماغني كنا إم با أغانو ماغني با أبرتي واتو ترباتا دا ماغني كوتا كوتا با أغانو ماغني تبين كماتا أشي وانا شيني أبين دي كماتا مفهمتا دا كتكين واتن دان قضايوي كما ماغني دولي ذا أكما ما الله ماغني كلا بيوني yadda ya kamata zamu daukan matakai yadda shari'a ta yi bayani da kuma shawaran da likitoci suke ba su wa'anda ba su saba mu shari'a ba wannan shine abin da ya kamata mu fahimta a kaddar nukta ta uku kafin ta karshe cikin qadiyar corona virus shine shin ya halatta ayi addu'a don Allah ya dauke waɗannan cututtuka a fita a masallatai ayi alqanut ko ku a fita a waje a wajen gari irin da ake salatul istisqa malamai sun yi maganganu guda uku waɗansu daga cikin malamai suna ganin ba a yin wato abin nan ana yin addu'a ta alqanut ga at-ta'un da alwaba an gane ko duk da yake malamai sun ce shi alwaba'u a'ammu min at-ta'un a cikin yaren larabci to suka ce ana yin addu'a ay al-qanut hujjar su hadisi na Aisha wanda yana cikin abin nan as-sahihain tace lokacin da mun kalla maqadin lan madina lokacin da muka zo madina ana magana kan manzo sallallahu alaihi wasallam da al-muhajirin sun zo sun same ta wahiya wabi'a wabi'a ma'ana tana da cututtuka na annoba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a yace Allahumma hawwil wa hawwil humaha ila al-juffa Allah kamar yadda humaha wannan cututtuka da kamar humma ana fasara shi da masassara ko zazzabi wanda yayi tsanani yana ta kashe mutane ko yana iya kashe mutane sai manzo sallallahu alaihi wasallam Allah a juyar da shi kina kaga wannan ita ce hujjar su ta ana iya yin addu'a dan Allah ya dauki bala'i to amma sai malamai suka ce to ai wannan annobar yayi addu'a ne ba a lokacin sallah ba al-qanut bane yayi
na'am
sai suka ce a'a to ai in dai humma ciwon zazzabi ana iya masa addu'a to ina gama abin da yake ya girma kwarai sosai fiye da abin nan to kaga wannan ɗaya ne daga cikin ra'ayukan da wasu malamai suka bayar waɗansu malamai suka ce a'a shi at-ta'un ana iya masa al-qanut domin waɗancan ma sun ce a lokacin tana yiwa ba a bada dama ai al-qanut bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi dama yayi al-qanut bane shi yasa bai yi ba tunda ana farko-farkon zuwa ne waɗanda suka ce shi at-ta'un ba ai masa addu'a amma shi alwaba ana iya masa addu'a suka ce domin at-ta'un ya tabbata a cikin hadisi na Abu Hurairah wanda da cikin sahihul bukhari yana cikin sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ash-shuhada'u khamsa
na'am
shuhada guda biyar ne ba shan rubutu su kadai bane a waɗanda suna daga cikin su domin bai ce faqat ba sai ce al-mat'un wanda annoba ta kama shi da kuma wannan hadisi na Aisha wanda yake nuna cewa wanda ya mutu cikin shi abin nan yana da daladar ihtisab al-mat'un
na'am
mutum da yake cikin annoba an ce kada a fita kada a shiga garin da take amma ba ana nufin in akwai larura kada a fita ba dama kada ka fita don tsoro amma yanzu misali akwai annoba ana son a kawo taimako mutane za su mutu shiga cikin garin ba matsala bane ko ko lokacin tafiyar ka karatu yayi kana damar da zaka fita ba don tsoron abin ya kashe ka ba zaka iya fita wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata mu dan fahimtar da mutane an gane ko
na'am
in akwai an tabbatar da baka dauke da ciwon kana iya ka fita dan saboda gabatar da ayyukanka wanda uzuri ne hali ne ya kawo wannan to al-mat'un mutumin da annuba ta kama shi wal mabtun da wanda ciwon ciki wal gharq da wanda ya nutsa a cikin ruwa an gane ko wa sahibul hadm da wanda katanga ta fado ta abin nan nashi sai wa shahid fi sabilillah sai suka ce to shahada mutum bai dace roki Allah bai ce bai son shahada shine hujja suna cewa at-ta'un ba'i masa addu'a to amma daga cikin rajin da aka yi musu aka ce musu wannan ba gaskiya bane ina fata an fahimci domin dan kasancewa shi dama an ce shahada ko ka mutu ko baka mutu ba in kai hakuri ai kai kana da ladar shahidi in kuma ka mutu kin kai shahada kidan wannan ba abin nan bane sannan hadisi na Usama dan Zaid yace kada a fita kada a shiga wanda da cikin sahih Bukhari da cikin sahih Muslim da hadisi na Abdullah ibn Rabi'a wanda yake ba a shiga ba a fita ina fata an fahimce ni da hadisi na Abdullah ibn Abbas wanda yake magana kan ta'ul shi ma yana cikin sahih Muslim duk kan zancen shahada ne amma kuma ai shahada wajen yaki malamai sun tabbatar da cewa zuwa wajen yaki ai mutum yana yin shahada amma kuma duk da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na Abdullah ibn Abi Aufa yake cewa la tamannu liqa al-adu kada ku yi fatan haduwa da maki kuma alhali ko ana samun shahada to kaga wannan bai hana mutum ya roki Allah Allah ya dauki wani musiba to amma dai inda aka yi sabani shin za a yi qunutun nawazil shi yasa ma malamai suka kawo Dimashq da Misra kamar da Ibn Hajar al-Asqalani ya kawo an yi wani wabawa mutane suka fita wajen addu'a ga wajen gari kamar da ake suratul istisqa wannan bai da asali a cikin musulunci na fata an fahimci to amma dai yin addu'a mutum yayi addu'a wannan malamai sun ci babu lafi akan sa dan haka dai akwai maganganu guda uku na malamai duk da yake ganin cewa in an dauki min babu aula manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba addu'a ana ai al-qanut wadansu kuma sun tafi cewa tunda dai ba taba samun nasi ba yayi shin kafin lokacin al-qanut a umurce shi da shi ne almuhimu dai yin addu'a shi wannan ba laifi mutum yayi addu'a to wannan sai qadiyya ta karshe tunda duk lokaci ya dan maso kadan ai mun hakuri qadiyya ta karshe wanda ta samu mutane suka shiga juna na liki na kullu masallatai ta tayar da hankalin mutane da dama kuma duk da yake akwai sabani muna buƙatar in mutum ya saba maka alal aqal in ya karkata inda ya karkata kamar yadda na faɗa an samu sabani tsakanin sahabbai kada mu ji cewa wancan malami kafiri ne wancan malami jahili ne bai san komai cikin shari'a ba da abin da ya kama da haka ko ba haka ba waɗanda suka kawo ko wani daga cikinsu ya kawo dalilan sa daga ciki waɗanda sallallahu makawo da ya zo ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Ummi Maktum hadisi yana cikin sahih Muslim yana cikin sunan Ibn Majah ina fata an fahimci yana cikin sunan Abi Dawud yace wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam banda qa'id yaquduni a cikin sahih Muslim banda wanda zai jani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu izini daga baya yace hal tasma'u nida'a bis-salah a cikin riwaya ta Abu Dawud ibn hal tasma'u nida'a kana jin kiran sallah yace eh yace fa ajib a riwaya ta Imam An-Nisa'i yace fa ajibu ka karba mishi a wata riwaya ta Imam An-Nisa'i yace hayya halan aqbil kina hayya aqbil halan kuma asri kai gaugawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa ajib a riwaya ta Ibn Majah yace ma ajidu laka rukhsa ban saba maka ita ba Abu Dawud yace riwaya ta Abu Dawud la ajidu laka rukhsa ban saba maka ba kaga wannan da shi suka fa hujja alhali ko an ce akwai alhawam jam'i ne na alhamma sune alhayyat ya anti alhamma da shadda da mimu wato abin nan macizai wanda suke suna dauke da dafi ya anti alhamatu kuma babu shadda yana nufin wato kekesa ku inji malaman zauri shine wani haske wanda in wata fito yake kewaye shi shine alhama amma anti alhamma da shadda yana nufin abin ga kaga nan ba talibin ilimi akwai kuma at-turuq wa'ira hanya tana da hatsari wa'ira da ainun ne to kaga wadannan duka ba a samu mushi uzuri ba kaga sun kawo hujjoji da irin wadannan abubuwan da riwayoyin da malamai suka yi magana kansu amma kuma da suka ce zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam an yi ruwa aka ce sallu fi buyutikum sallu fi rihalikum malamai suka cewa wadanda suka kawo wannan lalle dalilan sun kawo su amma kuma tarjihi ne za a yi a gani wanne ne yafi karfi domin shi mafar abu ne wanda ba zai wuce hana sallah ɗaya ko biyu ba wannan kuma abu ne wanda zai ɗaukar lokaci kenan akwai bambanci tsakankanin su sannan waɗansu wuraren ma babu cutar zaka iske yanzu misali waɗansu suna dare wani malami da ake cewa mufti Nu'aym ba da fatawa da ya nuna kada a liƙe masallatai sai cutar ta kama shi to ce kun gani ko amma alhali kuma sun manta a Najeriya gwamnatin jihar Kaduna ya hana a yi sallah shi ko na cutar duk da yake hana a yi sallah kuma ta kama shi to shi kuma ya saba da misali da shi ba to dan haka muke kira ga ɗaliban ilimi wanda duk ya bada fatawa ya ijtihadi a matsayinsa na malami da wanda ya ce za a kulle masallatai dan zuwa kulle masallatai abinda muke kira kada mu shiga juna ko mu tayar da hargitsin da kafin corona virus ya kashe musulmi musulmi ya kashe musulmi tunda abinda ake nema ga kasashen musulmai kenan yayin da yayya a ce za a yi fitintun tunda dai an taba addini an san za a yi fitina karshe mu tashi mu ta kashe juna kafin corona virus ya kashe mu mu kashe juna kuma malami da ya bada fatawa kada ka tohumci niyar sa ka bar shi da Allah kai ne baka san abin da a cikin zuciyarsa ba ya bada fatawa ne saboda yana son ya saba ma wani ya bada fatawa ne saboda a ce shi zarumi ne ya bada fatawa ne don saboda shi yana tare da wani wannan wai abubuwa ne wanda Allah ya san su ai yau da gobe Allah subhanahu wataala zai bayyana mai gaskiya kisa ni sabani da ga dalibai musamman rashin karanta usulul ulum da mazahib da kuma yadda ake tace fatawoyi yana daga cikin abin da ke kawo rikikitai da fasikantar da mutane da kaza alhali ko dalibin ilimi in ga irin yadda sira ta salaf take sun saba ma juna ko nan kusa kusan nan in ka diba malamai suna bada fatawa Ibn Usaymin yayi karatu ga Ibn Baz kuma ya saba ma Ibn Baz cikin fatawoyi da dama ina fata an fahimce Ibn Usaymin yayi karatu ga Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti kuma lokaci zaka iske ya saba ma Shankiti wani lokaci ina fata an fahimce Imam Malik Imam Shafi'i yayi karatu ga Imam Malik Imam Ahmad bin Hanbal yayi karatu ga Imam Shafi'i kuma mazhabin su sun bambanta me yasa ba su fasikantar da juna ba su kafirtar da juna suka yi kaza to wannan muke nuna ko dai akwai karancin karatu ko ko akwai wani abu boye da aka boye a cikin zukata shi yasa muke kira duk abin da zai zamanto malamai su mutunta juna su bada fatawa gurgurdan abin da suka yi imani da shi kuma wanda ya bada fatawa don son rai ko ko yayi ijtihadi iya kokarin sa Allah ya san mai gaskiya Allah ya san bakaryaci wannan shi dai ne nasiha ta kuma wannan shine karatun mu na karshe a wannan shekara sai in shekara mai zuwa in Allah ya san mu na cikin masu rayuwa in kuma rai yayi hadin sa to kuma muna fata Allah ya kawo din da za su ci gaba da wannan aikin sai da mu ma don addinin ba jiki bane akida ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tafi sahabbai sun tafi kuma an ci gaba da aikin addini kenan dan wane ya mutu ba shi ke nuna addinin Allah ba zai ci gaba ba a za a ci gaba da aiki muna fatan Allah subhanahu wataala ya samu cika da imani Allah ya kare mu da imanin mu da mutuncin mu Allah ya sa mu kyakkyawan karko Allah ya sanya aljannar firdaus ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya kuma muna kira ga ƴan uwa wanda muka bata ma zare kuma ku ba da fatawa ta abin nan nashi don Allah ayi hakuri harkar da'awa haka tangada yau za a taba wani a fassara waɗanda ayoyin ba mu ne muka saukar da su ba hadisan ba namu bane bayani ne da istihadi da dan adam kuma dan adam yana iya kuskure ba wanda ya sace ba zai kuskure ba to amma ayi hakuri tana yiwa wata rana ana tayi har da muka mutu kuma sai a ce a tana yiwa mutumin da gaskiya ce faɗa saboda wani ba zai daina gaba da kai ba ko ba zai daina ganin laifin ka ba saboda yana ganin ka makana taba shi sai da an ka ce sai yayi halin sa sannan zai dawo ya ce to ai wani mutumin kirkiri ko abin da ya kaba da haka muna fata Allah ya muna tsari da irin wannan abubuwa inda muka faɗa ya zaman to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana Allah ya kyautata mana niyyoyin mu Allah ya ba mu dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin aikin mu gaba daya kuma in akwai rayuwa muna fatan Allah ya hada mu da ku a bayan sallah babba da izinin Allah mu ƙara sadda sauran mustalahat da muke saura insha Allah ta'ala ina tunanin shekara mai zuwa mustalahat za su ƙari sai mu shiga cikin akwai mustalahat da suka yi saura za su kai kamar guda 15 da yadda nake tunani sannan mu shiga cikin sauran mawdu'ai na musulunci da izinin Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wannan Allah ya saka da alkhairi Allah ya amfana da mu abinda aka karanta da mu bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وصير بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.